Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC. Wannan lokacin tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar tashar jiragen ruwa a Najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin Boko Haram a Maiduguri. Haka kuma za mu kawo muku rahoton kan wani taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa lokacin da suke kokarin hijira zuwa kasashen Turai. Da yake yau Juma'a ce, za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Amurka ta sake ɗaukar matakin matsin lamba kan gwamnatin Nicolas Maduro. Ikon zartarwa da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu ta haramta wa Amurka hulɗa da gwamnatin Maduro da kuma kamfanin man ƙasar na PDVSA. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta shaida wa manema labarai a shakwata Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ba za mu amince da mulkin kama karya da yake kokarin kafawa ba, kuma ba za mu amince da majalisar ɗauki dora ba. Ba mu da zaɓi, sai dai kawai mu ƙaƙaba masu takunkumi domin jan hankalinsu. Wata sanarwar fada White House ta bayyana cewa shugaban ƙasar ya sa hannu a umarnin da zai ƙaƙaba wa ƙasar takunkumi mai tsauri kan harkokin kuɗin gwamnatin kama karya ta Venezuela. Guguwa da iska mai ƙarfi tana ƙara ƙarfi yayin da take tunkarar mashigin tekun Mexico ta nufi gaɓar tekun jihar Texas. Masana ilimin yanayin Amurka sun ce guguwar Harvey za ta rikide ta zama iska mai ƙarfi yau da dare, tuni ta fara kadawa da ƙarfin gudun kilomita 177 a sa'a guda, abinda ya rage kaɗan ta kai iska mai ƙarfi ma'auni na uku. Ana kyautata zaton ƙarfin iskar zai kai gudun kilomita 200 cikin sa'a ɗaya a lokacin da za ta rufe kimanin faɗin kilomita 600. Shugaban hukumar agajin gaggawa na Amurka ya yi gargaɗi da cewa guguwar za ta yi ɓanna mai yawa a jihar Texas. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a arewacin Indiya sun ce akalla mutane 28 aka kashe, waɗansu 250 kuma suka ji raunuka lokacin da wani bore ya ɓarke bayan da wata kotu ta sami wani malamin addini da ke janyo takaddama da laifin yi wa magoya bayansa bifyaɗe. Dubun dubata magoya bayan limamin da ke kiran kansa Saint Dr. Gumit Ram Rahim Senji Insan su ne suka taru kusa da kotun da aka killace a birnin Panchuka. Kotun ta same shi da laifi yau Juma'a, abinda ya sa magoya bayansa suka tada tarzoma. Gungun masu tada hankalin da ya sun cinna wa gine-ginen gwamnati wuta suka kuma kai wa 'yan jarida da jami'an 'yan sanda hari. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da kuma mesar ruwa wajen tarwatsa mutane, daga baya kuma suka yi harbin iska domin shawo kan masu zanga-zangar. Kakakin mabiya addinin Dera Sasha Sauda ya yi kira ga magoya bayan nasa su kwantar da hankulansu. Jami'an bincike na ƙasar Indiya sun ce malamin addinin ya yi wa membobinsa biyu mata fyaɗe, zargin da shi da kuma magoya bayansa suka musanta. A bara, cibiyoyin agaji tare da haɗa hannun gwamnatin ƙasar Kenya suka haɗa hannu wajen kafa sansanin 'yan gudun hijira a garin Kalobeyi da ke arewa maso gabashin ƙasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci alwashin cewa Kalaboyi ba zai zama sansanin 'yan gudun hijira kaɗai ba, a maimakon haka za a maida shi kamar sauran unguwanni inda 'yan gudun hijiran da sauran al'ummar garin za su yi harkokin kasuwanci tare, su zauna tare da juna, su kuma ci moriyar ababen jin daɗin rayuwa da hukumar za ta samar da abokan ƙawancenta. 'yan gudun hijira sun shaidawa murya Amurka cewa wato hakan bai yiwu ba, suka kuma ce an ware su a wani wuri inda ba sa samun abinci da ruwan sha yadda ya kamata. Suka kuma bayyana cewa ba sa ganin wakilan hukumar kula da 'yan gudun hijiran, yayin da kuma aka bar su suna fama da barayi. Sai dai bayanin hukumar kula da 'yan gudun hijiran ya sha bamban, inda hukumar ta ce jami'anta suna zuwa sansanin kullum, kuma akwai kasuwanni kusa da isasshen ruwa, kuma bisa ga cewar hukumar ba a fuskantar wata barazana tsaro.
Grace Alheri Abdi kenan ta kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, domin tallafa harkokin ilimi, hukumar tashar jiragen ruwa a Najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin Boko Haram a jihar Borno. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda na dauke da karin bayani.
Hukumar tashar jiragen ruwa da ke Najeriya da ake kira First Council a turance ta sake gina da kuskure wasu makarantun secondary guda uku da suka lalace sakamakon konawa da kuma lalacewa da rikicin Boko Haram ya haifar. Hukumar ta ce ta zabi gudanar da wannan aikin ne don ba da tata gudunmawa ga al'ummar jihar Borno da suka shiga wannan hali na ibtila'i da kuma taimakawa harkokin ilimi a tarayyar Najeriya. Alhaji Balarabe Umar Sumaila dai babban darakta ne a wannan hukuma, wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar Alhaji Hassan Bello da kuma ya miƙa waɗannan makullin azuzuwan ga kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno. Ga dai abin da ke cewa game da dalilansu na wannan tallafi ga al'ummar jihar Borno kamar haka.
Jihar Borno ta shiga cikin wani hali da kowa ya sani na wannan matsala da aka samu ta rashin zaman lafiya, wanda wannan ya jawo wasu daga makarantun ma, wasu makarantun ma an ba an lalata su, wasu ma duka an sa musu bamamai ginin duk sun rushe. To ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan ma'aikata mu take yi shine takan duba yaya za a yi ta taimaka al'umma. To a wannan sai mu ga ta ya dace mu zo Borno mu taimakawa, mu kawo ta mu gudunmuwar yadda kowa yake kawo, musamman kaga akwai hukumomi ma daga kasashen waje suna zuwa suna kawo gudunma. To mu da muke kasar nan ma ya kamata a ce mu ma mun yi hoɓasa, wannan shine dalilin da ya sa muka zo.
Kamar nawa aka shirya ranka dai wajen gudanar da wannan ayyuka?
Na san da ban za ku yi wannan tambayar. Abin damuwa ba wai kuɗin da muka kashe bane, abin damuwa shine wannan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya ba. Kuma kamar yadda kuka je bayani da kwamishina yayi da kuma sauran principal na wannan makarantu, kowannen su ya nuna godiya, yayi godiya ga cewa wannan aiki an zo an yi yayi kyau.
To me gwamnatin jihar Borno ke cewa ne game da irin wannan taimako da wannan hukuma tashar jiragen ruwan suka yi? Ga dai kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno Kwanar Musa Inokuo.
Wannan tallafi ya zo mana a lokaci da muke bukata, musamman in an yi la'akari da yawancin da makarantu da aka lalata a wannan annoba na abin da ya tsagera. Kaga a nan makarantun mu da dama an lalatar da su, yaran mu na bukatan su koma makaranta. Wannan tallafi da muka samu musamman a wannan makaranta, yanzu a wayannan makarantu guda uku na cikin gari, zai taimaka mana mu ci gaba da ayyukanmu. Kuma kamar yadda suka mana alkawari, ba ma wayannan makarantun kawai ba, akwai sauran makarantu wayanda za su ci gaba da tallafawa. Zan yi amfani da wannan dama in kira sauran kungiyoyi da kuma sauran jama'a da Allah ya huwace masu hannu da shuni, su tashi su tallafa ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, domin harkar ilimi ba abu ne da za a bar wa gwamnati ita kadai ba.
Kuran kada kamar su guda nawa ne azuzuwan da aka gyara?
Azuzuwa da aka gyara duka a cikin makarantu ukun nan sun kai azuzuwa kamar 24.
Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kamar Musa Inokuo kenan ke jawabi game da taimakon da hukumar tashar jiragen ruwa da ake kira Shippers Council suka yi wa gwamnatin jihar Borno da sake gina wasu azuzuwan makarantu da suka lalace, da suka hada da makarantar mai malaride da jajeri da kuma makarantar jekaka dawo da ake kira Gammande. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna, an gudanar taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa a lokacin da suke kokarin hijira zuwa kasashen Turai. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta haɗo mana.
Ma'aikatar harkokin kasashen waje na kasar Jamus tare da haɗin gwiwan gidan rediyon Deutsche Welle ta gudanar da taron tattaunawa kan yawaitar matsalar da 'yan Afirka ke fadawa na tsallakawa zuwa kasashen Turai. Taron na haɗin gwiwa da gidan rediyon Unity FM da ke nan Jos da aka yi wa taken hangen dalaba shiga birni ba ya tattaro kan ƙwararru don tattaunawa kan dalilan da ke sanya matasa tsallakawa kasashen ƙetare da zakulo hanyoyin da za a samu maslaha. Ididdiga na nuni da cewa fiye da matasa 10,000 ne suka tsallaka kasashen Turai daga Najeriya a cikin wannan shekara ta 2017. A cewar wani mai fafutukar kwato 'yancin 'yan Adam, Dr. Aliyu Tilde, akasarin masu tafiya Turai ta haramtacciyar hanya suna gujewa matsaloli ne daga kasashensu.
An yi ittifaki kan cewa akwai nau'i guda wanda tilas take tilasta wa mutane, walau suna da aikin yi, walau ba su da aikin yi. Su fita su je Turai saboda ana ganin wuri ne na ƴanci, wuri ne inda ake adalci. So suna gujewa zalunci kamar abubuwa da suka danganci wariya saboda addini ko kuma domin yaki ko kuma yunwa da sauransu.
Madam Jummai Madaki jami'a ce da take aiki a kungiyar da ke yaki da fatocin mata da yara.
In aka duba masu fitar da yawa in ta Najeriya mata ne. Ana musu ruwan akwai aiki, akwai makaranta da sauransu da za a musu domin tun mamu kan mamu ba mata girma ba.
Ita ma Hajiya Khadija Gambo Hawaja ta ce rashin ba matasa ayyukan yi na janyo ƙaura da suke yi zuwa ƙasashen ƙetare.
Shugabanci sifa ce ta Allah, ya ara muku ya ba ku, ya dora ku wasu mutane a ƙarƙashin ku ji tausayi. Hausawa suna cewa wato idan ka ga mutum ya faɗa wuta abin da ya koro shi ya fi wutar zafi.
Shugaban sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle Thomas Mosh ya ce sun shirya taron ne don ilimantar da jama'a.
Matsalar bakin haure wata babbar matsala ce a can Turai kuma a nan Afirka, saboda akwai matasa da yawa da suka bi wata barauniya hanya domin su isa Turai, wata hanya mai hatsari. Saboda haka muka ce ya kamata mu ilimantar da mutane akan wannan hanyar mai hatsari.
Shi ko ministan matasa da wasanni a Najeriya Solomon Dalun yace gwamnati na iyakan kokarinta wajen tallafawa matasa.
A yanzu an taka rawa zuwa gani.
Kamar me da me yake?
A tarihin kasan nan gwamnatin tarayya a 2016 ta ware kudi biliyan 500 domin harkan tallafi ga matasa da mata. An ɗibi matasa sama da 200,000 waɗanda ake biyansu 30,000 a kowane wata.
Shugaban gidan rediyon Unity FM kuma tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Salihu da suki na Kande ya ce za su ci gaba da faɗakar da al'umma.
Za a faɗakar, mutane za su fahimta, iyaye za su ji ko wani ɓarawon ya'ya yana zuwa ya ga iyayen cewa zai taimaka musu ya kai su ƙasar waje su samu kaza, yanzu duk za su ji su yi hattara.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau babu wani takamaiman maudu'i da muke da shi, don haka za ku faɗa mana duk abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-2655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da waƙar marigayin mu manshata.
Gwamnan jiwa mai ban tsoro ɗan shehu, toron jiwa ba fasawa ɗan Usman, baba kanka da mai kwali kan gwanji mai rangwangwan, wili ɗan Tijjani, wili mutumin shata. sijili ya ce babban karfi wuni kalban aska ka san sai zababbi wancan dan jinjali
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Jama'a laikin mabuɗe suke sai ku kira domin ku bayyana mara ra'ayoyinku. Mun samu kira na farko. Wane ne akan layi? To ina jin mun dan samu gocewar layi. Amma jama'a za ku iya kiran mu yanzu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani takamaiman maudu'i da muke magana aka. So da abubuwan da suke ci muku kwatuwa kwariya za ku iya kiran mu da su domin ku faɗa mana. Kada a manta lambar mu ita ce 202-205-2655 amma sai an sa alamar tara wato plus da daya sannan a jero lambobin. To yanzu mun sami kira daga Maiduguri. Wane ne akan layi daga Maiduguri?
Hello, assalamu alaikum warahmatullah.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder a kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, ra'ayina suna kira ga tukarfi gwamnatocin Najeriya. A kodayaushe gaskiya muna kira ga gwamnatoci, ya kamata talakan Najeriya a waiwayo shi, a duba al'amarin talakan Najeriya. Domin mu ba wai burinmu a ita karɓar kuɗi wurin EFCC ko kuma wani abu a ji a ninke so daga ba zuwa su bi ta kansu ba.
Wato takamaimai me kake, Alhaji Musa, takamaimai me kake son a yi gwamnatin ta yi?
Wato kaga dai na farko dai ya kamata talakan Najeriya a cire mai tallafin man nan da aka cire, ya kamata a maida mai domin ya samu sauki. Na biyu sa harkan noma din da ya kamata a bunƙasa ta, har ka tallafa mu manoma da haƙin kayan noma, ba wai a ce manoma na office ba. Da ƙarshe ne muka fatan alkhairi, kuma ina godiya ga wanda suka kira ni suka tayani murna haihuwa da na samu. Allah ya saka da alkhairi. Nagode Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa. Yanzu mun samu kira daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Aikin kuma albarka da lasariya.
Yawa, barka da wake magana.
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Jasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To madalla, nakan farawa da yi wa shi Alhaji Musa Garo farin cikin ƙaruwar haihuwa da aka samu mai na yamma shi. To Allah ya raya ta kyakkyawar rayuwa.
To amin ya rabi.
Muna gayyata kusan sa suna kuma. To ra'ayina shine cewa gaskiya na ji daɗi yau da Malam Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin jam'iyyar APC da na PDP. Kaga abin da muke da dama so kenan a dinga yi, inda dama mun san cewa zaɓen da aka yi gaskiya akwai wanda manya ne a PDP amma sun taimaka mata wajen da ya ci ta faɗi PDP saboda sun ga akwai rashin adalci a ciki. to ya kamata dama a rungumi kowa kamar yadda ya faɗa dole ne ba za a yi jam'iyya ɗaya ko siyasa bayan adawa ba to da fatan za a gyara su bayan adawa su taimaka ma gwamnatin nan su ci gaba da zaman lafiya da ci gaban demokradiyya da fatan za ku tashi lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske malam mutala mun sami kira kuma wane ne akan layi yanzu
hello
ya wane ne akan layi
ni na halajin mu
halajin war daga ina kake kira
halajin mu daga akwaibo
daga akwaibo to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
to ra'ayi na dai shi hanya din muke so don Allah gwamnatocin nan namu na Arewa gwamnati su danga taimaka ma talaka dai dan gaskiya talaka suna cikin matsaki
to madalla mun gode kwarai da to mun gode kwarai daga Sai Alhaji Umar da wannan ra'ayi naka ga wani mai mun samu kira wane ne akan layi wane ne akan layi malam amin wa alaikum assalam malam kana jina wane ne daga ina kuma
ina magana da Sama'il ne Sama'il Isaka daga Kogi
to malam Sama'il yau menene ra'ayinka a yau
gaskiya alhamdulillah saboda neman na ɗauki tsawon lokaci na neman a kan wannan magana
to alhamdulillah
ina kira ba na
ikon Allah ga shi ka same mu
wallahi ga shi Allah sana same shi
to menene ra'ayinka me kake son ka faɗa mana yau
ni abin da son faɗa mu gaskiya abin nan tsarin gode mu Allah a san shi ne da Allah ta'ala da mu gida ba wa lafiya mun gode mu Allah Allah ya ƙara masa lafiya ko ba ta haka abin da nake son faɗa muku a yau shine ya kuma da wahala da kuma tashi akan matsalolin masu shawo a Najeriya domin samun dama ya sauke abin da suke faɗa hello
to malam kana ji na to ina jin da line dai ba shi da kyau to mun gode kwarai da gaske bari mu je Nasarawa ne akan layi
ne magana Bashir Tela ne daga nan Lajin Bayre Bari ta kafa ne sai je mure Nasara
Bashir Tela muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
alhamdulillah da kuka da nayi wa shugaban kasa Allah ya kara mishi lafiya sannan kuma ina kira ga kamar da shugabannin jami'ar PDP suka yi shugaban kasa a gaskiya ina jin a yaba ne kwarai da gaske kuma Allah ya kara da kan Najeriya a gidi tare a cikin tare na gode da shi ke lafiya da lafiya bari bari kashi lafiya
to madalla mun gode kwarai da gaske Bashir Tela mu je koyi wane ne akan layi
zai kula magana Ziyanu Muhammad
Zayyan Muhammad to malam muna sauraron ka daga menene ra'ayinka a yau
yawa to ra'ayina shine ni nayi ta kokarin kira dai ban same ku ba da fatan dai dukan kuwa na lafiya
alhamdulillah
muna fatan shugaban mu Allah ubangiji ya kara musu lafiya Allah ya ubangiji ya sa ya tuna da mu talaka da muka yi muka zabe shi ya diba halin rayuwar da muke ciki da tsadar rayuwa da ake ciki idan sassarta muna wasu abubuwa ko Allah ubangiji ya kawo mana sauki
to madalla mun gode kwarai da gaske mun samu kira kuma wane ne akan layi
a Ashin Mummun ne dan Niger wanda yake zaune a nan birnin Port Harcourt
to malam Hashim muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
eh ra'ayina gaskiya zan yi mashigaban kasa namu nan fatan alheri da koshin lafiya Allah ya kara mishi koshin lafiya da saukaka da gaskiya da adalci abu na biyu kuma zan yi magana ga mai ba shugaban kasa magana Garba Shehu gaskiya misali kamata shugabannin da suke mulkin mu su zan mutane masu adalci da magana da ta kamata wanda ya kamata mutane su yi na'am da ita
kada
a ce
ina jinka
yawa a cewa da shugaban kasa tsere ta shiga duk ta gina wa da shugaban kasa ta daddace igunan AC kaga wannan ba abu bane wanda mai hankali ya kamata shi saurare shi kaga ko garejin
ba ka ganin bera zai iya shiga bera zai iya shiga ko ina malam Hashim kana ji na ba ka ganin bera zai iya shiga ko ina ya barna
babu inda bera zai iya shiga fara shugaban kasa ko fara DPO bera zai shiga ne ya ina zai bi ya shiga fara shugaban kasa wannan magana hankali ba zai dauke ta ba bai kamata shishe wannan magana ba wallahi
to madalla mun gode kwarai da gaske malam Hashim da wannan ra'ayi na bar mu je Kaduna wane ne akan layi
a barka da warhaka
yawa barka da ya sunan malamin
sunana Abdullahi Lala Tsela tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
A to ni zan jinjina ma shugaban kasa ne akan wannan yarjejeniya da aka yi da daular Laraba akan wasu kudade da ainihin marasa kishin Najeriya suke kwashewa suke kaiwa wannan kasashe suna boyewa. To na ji dadin da shi shugaban kasa da wannan shugaban kasa suka yi yarjejeniyan cewa za a dawo mu da Najeriya wa'annan kudade. To kaga irin shugaban da muke bukata a Najeriya kenan, ba wai wanda zai kishin kanshi ba, a kishin ɗan Najeriya ne. To gaskiya muna jinjina mai kuma muna mai addu'a Allah ya sa ya yi yaƙi da wa'annan mutane, daman ya ce yana yaƙi da su ne suna yaƙi da shi, kuma insha Allah zai je yaƙi da su. Mu kuma talakawan Najeriya muna nan muna mai addu'a. Sannan kuma ina jinjina wa mai girma gwamnatin Malam Nasu El-Rufai akan abubuwan da yake mana na alheri a jihar.
To madalla, mun gode kwarai gaske Malam Abdullahi da wannan kira naka, kuma da kiran wayar muka kawo ƙarshen ɗaga wayar mu a yau. Mun gode da duk wanda suka samu damar kira, wanda ba samu ba sai a ci gaba da gwada mu ranar Litinin.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kirin gargadin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takaice, shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyinsa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci, na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ke addabar kudu maso gabashin ƙasar Habasha na daɗa tsanani, ta yadda ma tuni iyalai da dama a ƙasar Somalia da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci. Ƙasar Kenya ma na fama, ko da shike nasu bai kai wancan tsanani ba, amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan Maris zuwa watan Mayu ya jefa jama'ar ƙasar cikin ƙarancin ruwan sama da kuma kaɗan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin ƙarancin abinci mai gina jiki a nan gaba kaɗan. A shekarar 2011, yankin ƙasashen ƙuryar Afirka sun sha wahalar mummunan fari, ɗaya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi. Bayan wasu shekaru sun ci gaba da fama da ƙarancin ruwan sama. Wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar warewa ba, ya allata wajen kiwo ko noma. Haka kuma tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016 da kuma tsananin zafi na El Nino da aka samu, a sakamakon haka yawancin yankunan da ke ƙuryar nahiyar Afirka masu samun ƙarancin ruwan sama sun sake samun ƙarancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka. A yau jama'ar ƙasar Habasha miliyan 7.8 na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki, kamar yadda 'yan ƙasar Kenya miliyan 2.6 ke fama. Dalilin kenan da yasa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin ƙasar Habasha da ƙasar Kenya. Ta dalilin haka, Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci. Kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake buƙata, kamar kayan gina jiki domin jinya yara ƙanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki, da ruwan sha mai tsafta, da kuma isassun ɗakunan shan magani. A ƙasar Habasha, wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan 3 tallafin abinci. A ci gaba da taimakawa 'yan ƙasar Kenya da fari ya shafa, Amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke ƙasar Kenya wanda fari ya raba da ƙasashensu. Ba yunwa ba ce, amma lamarin na dab da zama yunwa, a cewar Matt Neem, muƙaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka, USAID. Shi yasa muke so mu ɗauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, da wannan kuma kaga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Jami'an sojan ƙasar Somalia da na Amurka suna gudanar da bincike kan sakamakon samame da aka kai a kudancin Somalia da asubahin yau Juma'a, yayin da ake tababa kan ko harin ya kashe fararen kaya ko kuma mayakan Al-Shabab ne. Rundunar Amurka mai kula da harkokin Afirka ta faɗa wata sanarwa cewa tana da labarin zargin kashe farin kayan a kusa da Barire na ƙasar Somalia. Ta ce, muna ɗaukar rahoton da muhimmanci, mun kuma gudanar da bincike kan lamarin domin tabbatar da sahihancinsa.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku josa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ta yana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Darek, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.